This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC, tare kuma da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Litinin 16 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Hukumomin Faransa sun damƙe mutane 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar Juma'a. Shugaban Amurka Barack Obama, wanda ke halartar taron manyan ƙasashe 20 ko G20 a Turkiyya, ya bayyana hare-haren ta'addancin da aka kai birnin Paris da hari kan wayayyar duniya. Sannan gwamnatin ƙasar Burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan Burundi a ciki da wajen ƙasar.
To, kanin labaran kenan. Har yanzu tsuguna bata kare ba ga tsohon mai ba gwamnatin Goodluck Jonathan shawarwari kan harkokin tsaro Samba Dasuki da jami'an tsaro suka hana sakat duk da umarnin da kotu ta bayar na kyale shi ya tafi jinya. To, ko ina batun kiyaye doka da oda shugaba Buhari ya alkawarta?
Idan SSS ba su bi doka ba, suna tambaye da Director General nasu su ga abin da kawai ta faɗa kuma ga abin da kuna yi daban. Wata kiran ba kowane kyaftan a shana ko karya lura za a ɗauka shi a jefa kan tebur da shugaban ƙasa cewa shi ya raka.
Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar siyasa ke haraman neman tsaye da 'yan takara.
'Yan takarar nan ba naɗa su ne ake ba, mutane militan suke zaɓen su ce mun amince da wani da wani samu takara.
Yusuf Harande kuma zai shigo da ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau yake karkatawa kan malamai a matakin firamare da ke neman gano abin da ya haifar koma bayan ilimin firamare musamman a arewacin Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, ga labaran. Hukumomin Faransa sun damƙe mutane 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar Juma'a, a daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan har-haren. An ce wani ɗan ƙasar Beljan, ɗan asalin ƙasar Morocco mai suna Abdulhamid Abouet, da alamar shi ya jagoranci shirin kai harin da ya yi sanadin mutuwar mutane 129 ɗin. Hukumomin ƙasar Beljan sun yi farautar Abouet a farkon wannan shekarar dangane da wani harin ta'addancin da aka kai kan 'yan sanda. A ƙasar Faransa kuma, ministan cikin gida Bernard Cazeneuve ya faɗi yau Litini cewa an kai jerin samaman 'yan sanda a wajen 170 da dare. Baya ga waɗanda aka damƙe, an kuma yi ma wasu ɗaurin talala a gida. An kai samaman ne da asubahin yau Litini a Toulouse da Grenoble da Jemot da Lyon da Beaunigi da ke bayan garin Paris, wanda ya kai ga kama mutanen da kuma kwace makamai masu yawa, ciki har da abin harba ruka da bindigar Kalashnikov da kuma rigar garkuwa ta Bes. Firaministan Faransa Manuel Valls ya ce Faransa ta kauda hare-hare da dama, amma kuma ana iya fuskantar ƙarin hare-hare cikin kwanaki ko makonni masu zuwa. Firaministan ya ce ba so yake firgita mutane ba, to amma muna zama kuma za mu ci gaba da zama da barazanar ta'addanci, don haka kamata yi mu shirya da hare-hare na gaba.
Shugaban Amurka Barack Obama, wanda ke halartar taron manyan ƙasashe G20 a Turkiyya, ya bayyana hare-haren da ta'addancin da aka kai birnin Paris a kan hari na kan wayayyar duniya. Da dai babban taron na shugabannin manyan ƙasashen zai mai da hankali ne kan cinikayya da makamashi da canjin yanayi. To, amma a yanzu harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ya rinjayi sauran dukkanin batutuwa. Shugabannin sun faɗa a daftarin sanarwar bayan taro cewa da kakkausan harshe muke yin tur da mummunan harin ta'addancin nan da aka kai birnin Paris. Maharan abin ƙi ne ga dukkanin jinsin bil'adama. Muna masu jaddada haɗin kanmu wajen yaƙi da ta'addanci na kowane nau'i a kuma duk inda ya faru. Obama zai gana da Prime Minister Britannia David Cameron da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da Prime Minister Israila wato Italia Matteo Renzi da ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabio a yau din nan Litinin a daidai lokacin da babban taron da ake yi a garin Shalkutan nan ta Antalya ke kawo ƙarshe da shugaban ƙasa dama dai shugaban ƙasa Faransa François Hollande shi ma zai halarci taron amma sai ya dakata a Faransa saboda harin ta'addancin nan da aka kai a birnin Paris.
Gwamnatin ƙasar Burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan Burundi a ciki da wajen ƙasar. Wannan ya biyo bayan kiraye-kirayen da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi cewa a shiga tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa a Burundi ƙarƙashin Ƙungiyar Ƙasashen Gabashin Afirka bisa jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni. Ministan harkokin waje Alain Nyamite ya ce bari in bayyana cewa ba kawai tattaunawar za ta kasance bisa tanajin yarjejeniyar Arusha ba ne kawai, amma har kuma da kundin tsarin mulkin ƙasar ta Burundi, wadda tuni ma ta kafa wasu jerin cibiyoyi don tattaunawar. Yamite ya ce tuni ƙasar ta Burundi ta fara tattaunawar jam'iyyu daban-daban a birnin Bujumbura tun daga 13 ga watan Nuwamba. Tashin hankalin na Burundi ya samo asali ne a farkon wannan shekarar, bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya yanke shawarar tsayawa takara a wa'adi na uku. Mutane akalla 240 ne suka mutu, sannan sama da 200 suka tsere daga ƙasar tun bayan da 'yan adawa suka fara bazuwa kan tituna suna zanga-zangar nuna rashin amincewa da ci gaba da zama bisa mulki da shugaba mai ci ke yi, da kuma cewa da suke ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Jagoriyar adawar Nyamar A. Sonsunki ta halarci zango na ƙarshe na zaman majalisar dokokin ƙasar a yau ɗin nan Litinin. Jam'iyyarta ta NLD ta yi gagarumin nasara kan jam'iyyar USDP mai mulki mai kuma sabon samun goyon bayan sojoji, ta kuma zama mai cikakken rinjaye a sabuwar majalisar dokokin ƙasar. Bisa ga wani tanajin da sojoji suka yi da juya-juyen mulki suka sa cikin kundin tsarin mulkin ƙasar a wancan lokacin, an haramta ma An Sansuki zama shugabar ƙasa saboda 'ya'yanta 'yan ƙasashen ƙetare ne, ma'ana dukansu biyu 'yan Burtaniya ne, kamar yadda mijinta da ya rasu shi ma ɗan ƙasar Burtaniya ne. To, amma ta ce muddin jam'iyyarta ta yi galaba a zaɓukan da suka gabata, ita ce za ta riƙa gaya wa sabon shugaban ƙasar inda za a dusa. Zaman majalisar na yau Litinin shi ne na ƙarshe ƙarƙashin shugabancin Tsetsin, wanda jam'iyyarsa ta USDP ta sha kashi a hannun ta NLD. Baran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu faro takon daga Najeriya, inda hukumomin tsaro suke ci gaba da fakon tsohon mai ba gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan shawarwari kan harkokin tsaro, wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya kenan Goodluck Jonathan Kanar Sambo Dasuki, duk da umarnin da kotu ta bayar na kyale shi ya tafi jinya. Barista Modibo Bakari, wani ƙwararre a fannin dokokin shari'a, ya yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ƙarin haske dangane da lamarin.
Yawanci akwai damuwar da ake samu ta ɓangare guda biyu. Na ɗaya, idan aka ba da umarni na kotu, to ya wajabta a kan lauyoyin mutumin su nemi wannan umarni a buga shi a enrolling ɗinsa, wato a ce an samu CTC, wato certified true copy na court order ɗin. Na biyu, sannan kuma su jami'an kotu, wato court bailiffs, su kuma aikinsu ne, amma sai lauyoyin wanda ake buƙatan abu a kotu sun tsaya, sai su je su yi serving, abin da ake kira service, a je a kai wannan dokar a kan jami'i ko jami'an gwamnati ko kuma ma'aikatan wannan hukuma wanda take takaddama da mutumin. To, in an kai musu, sai a samu abin da ake kira proof of service, wato shaidar na ba da wannan takarda a hannunsu. To, umurnin kotu dama kashi biyu ne. Akwai umurnin kotu wanda ake cewa a take, akwai kuma wanda ake sa sharuɗa sai kaza ya faru, kaza ya faru. To, ko da in atake ne da zarar an ba su, to wannan umurni ya fara aiki. Amma umurnin kotu kawai wanda alƙali ya faɗa a cikin kotu kawai, ba tare da an buga a takarda an kai ma wa'annan mutanen ba, ko an buga a takarda ba a kai musu ba, to ba zai zama umurnin kotun da suka wajabtar da biyayya ga wa'annan abin nan wanda ake takaddama da su, ko kuma ma'aikatan gwamnati wanda haɗiyara ta a kansu su yi biyayya ga wannan umurnin kotun. Sannan idan umurnin kotu ne na wanda yake da sharuɗa wanda aka gitta, kamar a ce ko a bashi passport ɗinsa idan ya kawo wasu abubuwa kaza da kaza, ko waɗansu passport ko waɗansu takardu ma makamancin haka, tunda yake yanzu kamar shi yana a matsayin wanda aka ba da beli ne. To wanda aka ba da beli dama passport ɗinsa da waɗansu takardu suna gaban kotu, amma ko da passport na mutum yana gaban kotu, idan dalili larura ta kama kamar mai zuwa neman magani ko jinya ko asibiti a kasar waje haka, ko kuma wasu dalilai wanda dole sai tafiyar nan ta kama sai an yi su, to dole ne idan kotu suka ba da wannan a bashi passport ɗinsa na lokaci ne kare daidai, ba wai na har abada an mayar masa ba.
Lauya Modibo Bakari a hirarsu da wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya. A nashi bayanin kuma babban lauya Garba Pool ya bayyana hakkin da ya rataya akan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da hukumominta.
Ba zaka yace shi zai kiyaye doka da umarnin kotu da dokan da ke rubuce, to sai kuma waye gari jami'an SSS suna bincike, suna kuma hana da soke fita, sai ya kuma kot sun same shi an ba shi dama ya fita idan nemi taimako na wajen rashin lafiyansa. Ta sai nuna kaman abinda shugaban kasa yana fara ba shi yake aikatawa ba. Amma idan mutum kasa ka duba da kyau za ka gane cewa SSS nan fa ba daga ofisin shugaban kasa suke operating ba. Su ba ya kamata akwai dokan da ta kafa su, akwai dokan da ya kamata suna bi. Idan sun taka dokan nan, kotu tana da dama ta ba da umarni a kansu. Ba komai da komai da kowane fannin gwamnati ke yi ne za a za a jefa a gaban shugaban kasa, kamar a tebul ɗin shi ya sa hannu a kan wata takardar tamu ba, ko da wasa. Alal misali kamar police suna da inspector general of police, wato inspector general na police. In suka kasa bin doka ko sun karya doka, sai a sa wannan takunkumin ko kwasa wannan laifin a kai shi inspector general na police. Idan SSS ba su bi doka ba, sai tambayi director general nasu su ga abin da kawai ta faɗa, kuma ga abin da kuna yi daban. Wata kiran ba kowane kyautar a shana ko karya lura za a ɗauka shi a jefa kan tebul ɗin shugaban kasa cewa shi ya taka na a fannonin su daban-daban.
Wato idan wata cibiya ta gwamnati ta keta dokar kotu, akwai wani hukuncin da aka gindaya da za a yi ma wannan cibiya ko kuma hukuma?
Abubuwa biyu ne kenan tafe. Kotun da ta bada wannan umarnin muna kiranta kotun kasa, domin akwai daman appeal har guda biyu. Idan kotu ta bada umarni akan mutum sa'an nan bai bi ba, ya zauna shiru ya kiyaye aikata, to komai matsayinsa komai girmansa, banda mutane huru a Najeriya da doka ta cire su, wato shugaban kasa da mataimakinsa, ko kuwa gwamna da mataimakinsa, shafin dokokin Najeriya, tsarin dokokin mulkin Najeriya ta 308 ta cire su. Amma duk wani fannin gwamnati ko mai mukamin gwamnati ko ma'aikatan gwamnati ko mai karfinta ko mai girmanta, doka ta iya ta sa a kawo mutumin kawai mai horo in ya ci bin umarni. Amma kuma wani hanyar bin umarni da mutum ba zai bi ba, amma kuma ta halacce idan baka yarda abin da kotun ba zai ba sai appeal, ko kuma ne mai dakatar da hukuncin da aka yi wanda baka yarda da shi ba, ta kana da daman ka je appeal ka ce a dakatar da wannan hukuncin, ka ci gaba da yin abin da kotun ka zata yana kai. To saboda haka kafin mutum ya ce ba yi daidai ba ko kwanye daidai, su a bincika su fannin SSS sun yi appeal ne ko dai sun kine kawai na ganin dama. Idan sun kine kawai na ganin dama, kotu tana da dama ta ba da takarda a kama shugaban SSS a kulle shi sai ya bi doka.
Doka na zan haɗe mutane, to Allah zaki duniya na
komi ka gani. To madalla sai kuma jamhuriyar Niger, inda magoya bayan sabuwar jam'iyyar NPR jamhuriya ta Abde Abuba ta kammala tarenta a jihar Maradi tare da tsaye da 'yan takara. Bayan taron ne wakilin Shu'aibu Mani ya tattauna da minista Salisu Ada mai magana da yawun Abade dangane da taron, inda ya bayyana cewa
tunda muna conference regional ya zamanto wajibi ne kowace gunduma ya zamanto ta yi zaman taro domin kasannin da 'yan watanni masu zuwa za mu tai zabe. Mun kawo yanzu Maradi muna da dan takara guda 32 za mu hiddawa, kowace jiha mun ci ga abin da za ta hiddawa. Kinan kowace jiha za ta yi zama na musamman domin su hiddo 'yan takarar nan. Kina 'yan takarar nan ba naɗa su ne ake ba, mutane militan suke zaben su, sai mun amince da wani da wani sun mutakara. Idan sun amince sai a zo gaban jama'a a bayyana shi ne madarin watai, shi ne age tai, shi ne dakwar tai, shi ne duk sauran jihohi suka yi. Muka gamu kuma jiya muka yi babban taro na jihar Maradi gaba ɗaya. Muka yi conference regional, muka jaddada wannan ayyukan da kowace gunduma ta yi. Kenan shi yasa muka ɗauki resolution ko guda biyar. Da farko muka kawo goyon baya ga 'yan takarar ke da kwai ga na shugaban party da na mataimakin shi da na Maradi muna da takarar ta secretary general ɗin party da kuma president national na matasa. Muka kawo wata resolution inda muka yi ma shugaban ƙasa godiya bisa jan ƙoƙarin da yake yi domin ganin Nijar ta zauna lahiya da kuma mayyan ayyukan da yake yi na cigaban ƙasa, musamman ma ƙaramin misali shi ne wannan mara alkwaliya da kan ana yi.
Dukkan jami'i suna nan suna tsaye da 'yan takara, ba a sani shi shugaban NPR na ƙasa Abdu Abuba shi na da burin tsira takarar shugaban ƙasa.
Kamar yadda na gaya maka, NPR jamhuriya lalle ɗan jinjiri ce, kamar yadda shi shugaban party kan shigayi wanda aka haifa da hauna shi 32. A yau yadda tsohin jam'iyyoyi suke takara a cikin dukkan yankin ƙasa, NPR jamhuriya za ta gabatar da 'yan takara 171 kusa 171. Kenan duk inda ake takara za mu yi takara, saboda kamar da na gaya maka ba mu da shakku, ba mu da faɗuwar gaba. Shi yasa lokacin da muka yi wannan party sai mutane suka nuna mu cewa lalle sun matsu, suna son wani sabon tsari wanda zai ba su damar su nuna tasu mazakuta. To alhamdulillahi kana ganin kagewa duk inda ke da akwai biruruwanmu na NPR jamhuriya, ka gani kullum kamar kasuwa ne, mutanen ke zuwa alhamdulillahi, sai mu ce mun ma Allah godiya.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar Litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. To masu sauraro, a shirin namu na yau za mu mai da hankali ne akan irin kyautata ma malamai a matakin firamare da ba su haƙoƙinsu don gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Sanin kowa ne cewar malamai su ne iyayen al'umma. Duk wata tarbiyya baya ga ta iyaye a gidaje sai ta malamai a makarantu. To abin tambaya a nan shi ne, wai menene ummul haba'isun koma bayan ilimi a Najeriya tun daga matakin firamare? Shin malamai suna yin ayyukansu a matsayinsu na malamai, ko kuwa akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a yayin gabatar da ayyukansu? Shin malamai suna yin ayyukansu a matsayinsu na malamai, ko kuwa akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a yayin gabatar da ayyukansu na koyarwa? Kana gwamnatoci a kowane mataki na ba da duk abubuwa da suka kamata wajen inganta ilimi a ɗaukacin ƙasar baki ɗaya, ko kuwa ana iya cewa abubuwan duk a baki ne? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya yi muna nazari akan wasu matsaloli da suke addaba ɓangaren ilimi a Najeriya, inda ya samu zantawa da wasu malaman firamare da suka bayyana wasu abubuwa da ake ɓoyewa waɗanda su ne matsalolin ilimi a ƙasar baki ɗaya.
Ɗan toshi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Duk ilimin ɗan boko ai bai wuce ABCD ba, na ɗaya daga cikin kirari ko ƴan gajerun waƙoƙi da ake yi wa malaman firamare a Najeriya, musamman ma a yankin Arewa. Shi menene malaman firamare ke cewa ne a yanzu, musamman ma ta ɓangaren walwalarsu ta koyarwa? Za mu zaga da ɗauko misalai daga Arewa ta Tsakiya, Arewa maso gabas da Arewa maso yamma. Ga ra'ayin tsohon malamin firamare kuma sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Suleja a jihar Neja, Hudu Ɗanjuman Biba, kan dalilan da yake ganin makarantun firamaren gwamnati da malamai suke zama gogare yasa.
Gwamnati kullum za a ji suna kukan cewa ilimi ya taɓarɓare ko kuma ana neman a ɗaga ilimi, amma abin da ke damin mu makarantunmu yanzu na gwamnati. Da in ka zo za ka ga ɗan talaka, ga ɗan sarki, ga ɗan kowane irin mai mulki ana zaune tare. Amma kukan cewa abin ya taɓarɓare ne kawai, za a yi surutu, a ƙare surutu, amma ba mu da ‘ya’yansu ba su tare da mu a cikin makarantu na gwamnati. Mu ne talakawa kawai, kamar ni zan iya buga ƙirji. Duk inda malami ya kai a duniya, Najeriya muna da malaman da za su karantar da menene, amma menene kishinmu rashin ingantattun kayan aiki a cikin makarantu.
Na leƙa ƙaramar hukumar Zango a jihar Katsina da ke Arewa maso yamma, inda na tambayi malamin firamare Usman Musa Garangi ya yanayin albashinsu yake ne.
Kai, to kuma yanayin albashinmu da yanayin da muke rayuwa a matsayinmu na malaman makaranta wani abu ne wanda yake da matuƙar wahala. Zakani da Allah, dukkan abin da aka baiwa malamin makaranta ba a bashi haƙe shi ba. Saboda malamin makaranta kamata ya ce ba sai ya fita ya je ya express ba bayan ya tashi daga makaranta.
Express
haya da babur. Akwai wanda malamai da dama so suke ma kawai a yi kirin-kirin su tashi daga aji su tafi si a caɓa haya da babur, ko kuma a tafi a yi wani aikin da. To kamata ya ce malamin makaranta an tsare mihi komi in banda research da ƙaƙale-ƙaƙalen yadda zai yi koyar da yara, babu abin da ya kamata a yi. Nemtar da malamin makaranta a kan irinsa. Tsakani da Allah, albashin malamin makaranta ya yi kaɗan.
Wato kana ganin dai wasu malaman suna da koyarwa ne saboda rashin wani aikin yi?
Yo, to ai ya sanya wasu malaman ma ba su ma tsayawa wurin koyarwar, sai su tafi kasuwarsu, su tafi zarafinsu, saboda albashin ba zai rike su ba. In sun tsaya albashin kawai asirinsu ya tono. Kana level 10 ko kana level 8, kuma kana da mata biyu ko kana da mace ɗaya ma yara kusan 8 ko 9, kana da wanda ya je yake diploma, kana da ƴan secondary kashi-kashi ga su nan, wasu a bodin, wasu a dai, sai ka rasa yadda za ka yi da su idan hutu ya ƙare ma za su koma makaranta. Saboda kai kanka ba ka wadatu ba da abin da za ka ci, barantana na yadda za ka biya musu kuɗin makaranta. Kamata ya a ƙirƙiro allowances, a sanya mishi a ciki. Malamin makaranta albashinshi ya bunƙasa, ya zamanto yana daga cikin wanda za a rika sha'awa a ƙasa. Amma yanzu duk wanda ka samu ya yi karatun ya ƙare, in ka ce mai ga Alli, sha zai mi zai da Alli. Mu kanmu dan Allah ya riga ya sanya ya ajiye mu a wannan tsari, kuma mun yi nisa a tsarin babu yadda za mu yi.
Shi ko Malam Abba Sa'idu Lawu da ke koyarwa a Jalingon jihar Taraba da ke Arewa maso gabas, na gani wasu jihohin sun fi dama-dama.
Muna iya ƙoƙarinmu, duk da dai cikinmu akwai nagari, akwai kuma wanda ba su ɗauki aikin da daraja ba, amma abin da ya kawo hakan shi ne gaskiya muna ji muna gani. Makwabtanmu, abokanan aikinmu, ana biyan su abin da ya dace, amma mu malaman makaranta yau sai aka mai da mu wani iri hakan nan. Gaskiya ba hakkinmu cikakke ake ba mu ba, za a amsa mana musamman in muka ce za mu ɗan yi bore sai a kasa biya, kuma tushen aikin nan duka mu ne.
Abin da nake nufi haƙƙin nan kana nufin albashi ne ba a biya ko kuma wasu haƙoƙi na aiki?
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsaloli a sauran jihohi na ɓangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, da ya haɗa mana wannan rahoto. Sai kuma godiya ga sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muka fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
To, a gaida Malam Harande, sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email.
Yawan saƙonmu na farko ya fito ne daga Mustapha Lawal Bakili Daura, wanda ya ce, rijiya ta bada ruwa, amma guga yana ɗauka. Ina wannan maganan ne a dalilin man fetur na ƙasarmu Najeriya. Gwamnati ta bada farashin lita akan kuɗi naira 87 amma yanzu muna sayan litar mai akan kudi naira 130 amma mun san wadansu ne kiwa gwamnatin zagon kasa sai kuma sako Muhammad Ibrahim Machi na jahar Yobe wanda yace kama tsohon shugaban majalisar dokokin Niger Hamma Amadu da hukumar Niger ta yi ya nuna cewa siyasa ce karara Allah ya kyauta ina mika sakon jaje na ga gwamnatin kasar Faransa bisa abin takeicin da ya faru a kasar ranar Juma'a da fatan gwamnatin Faransa za ta daina shiga abinda ba ruwanta na zaman lafiyar jama'ar ta sako daga Badamasi Aliyu Rijalle mu Kano sai kuma sakon Safara'u Haqili zamani almajira mu lumfashi wanda yace karuwa harahare da yan ta'adda ke kaiwa a duniya da yadda Allah ya kusa zama tarihi shi kuma ciroma mai turare Dumja jahar da magaram Niger cewa yi salamu alaikum murya Amerika ina kira ga iyayen mu mata masu amfani da wuta lokacin girki a gaskiya kamata su kula sosai domin wallahi muna cikin wani yanayi na iska da hazo da fatan Allah ya kare mu da karewarsa amin harahar ramo gayya da kasar Faransa ke kaiwa kan mayakan ISIS a kasar Syria to Allah ka sa kada ya rutsa da fararen hula wadanda ba su ji ba ba su gani ba sako daga Isihun Daila Faki sai kuma sakon Usman Shitu Mahuta da ya hana sakiri jahar Adamawa wanda suka ce ga koshi ga kwanan yunwa ga arziki man fetur a kasa Allah ya hore mana amma talakawa na shan wahala da karancin sa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana agaji na gaggawa ko talakawa sa samu sawaba da ƙarshe sai sakon Ibrahim Musa Kirfi jahar Bauchi wanda ya ce to kasashen tarayyar Turai ya kamata ku gane cewa kokarin tabbatar da adalci da kuma kare haƙƙin bil'adama a kowane bangare na duniya shine kadai zai kare ku daga abin da kuke kira ta'addanci ba tsaurara matakan tsaro ba
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Hukumomin Faransa sun damƙe mutane 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai a fadin kasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar Juma'a a daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan hare-haren. Daya daga cikin 'yan takarar shugabancin Liberia ashe na zaben 2017 wanda Amurka ta kakaba masa takunkumi tun a shekara ta 2003. Ya ce yana mai godiya ga shugaba Barack Obama saboda dage takunkumin. Shugaban Amurka Barack Obama wanda ke halartar taron manyan kasashe 20 ko G20 a Turkiya ya bayyana hare-haren ta'addancin da aka kai birnin Paris da hari kan wayayyar duniya. Gwamnatin kasar Burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan Burundi a ciki da wajen kasar. Wannan ya biyo bayan kiraye-kiraye Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka da suka yi a shiga tattaunawa da dukkanin bangarorin da abin ya shafa a Burundi karkashin Kungiyar Kasashen Gabashin Afirka bisa jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni. Jagoriyar adawar Myanmar Aung San Suu Kyi ta halarci zango na ƙarshe na zaman Majalisar Dokokin Ƙasar yau dinnan Litini. Jam'iyyarta ta NLD ta yi gagarumar nasara kan jam'iyya mai shugabancin kasar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da 'yan daƙiƙu zan ce su Halima Jumro da ita Jamila Fage za su shigo da shirin matasa yanzu da ni da Ibrahim Ka'almasi Garba da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin za mu tattara inamu-inamu mai gefe mu ba Halima da Jamila Fili domin gabatar da shirin yau da gobe.